sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Dubban ƴan Ukraine suka tsere daga mummunan fada da ake gwamzawa a wasu muhimman cibiyoyin jama'a na kasar a jiya Juma'a duk da matsalolin da ke tattare da wasu hanyoyin jinkai da aka riga aka gano. Wani babban jami'in Ukraine ya ce jumlar mutane 6,266 ne aka kwashe su aka fice da su inda ake gwamza yakin ciki har da wasu sama da 3,000 daga birnin kudanci na Mariupol da aka basa ƙawanya. Tserewa da yawancin fararen hula ke yi a Mariupol na zuwa ne duk da wani yunkurin kwashe mutane daga birnin ya ci tura wanda jami'an tsaron Amurka suka ce hare-hare ta sama da kuma na makamai masu linzami da rasha ke kaiwa yayi kace-kace da garin. Wani yunkurin isa birnin da motocin bas da jami'an ceto ke yi ya ci tura. Tsare-tsare da sharuɗa suna hana samun ci gaba da aiki inji kwamitin Red Cross na ƙasa da ƙasa a jiya Juma'a. Tun da safiyar jiya Juma'a gwamnan Donetsk Pavlo Karilenko ya zargi Rasha da karya alkawarin da ta ɗauka na bada damar shigar da aikin jin kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar a jiya Juma'a cewa an samu wata gagarumar nasara bangarori da ke yaki a yammar sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta watanni biyu daga yau Asabar da ke zama ranar farko na fara azumin watan Ramadana mai tsarki. Ya kamata wannan yarjejeniya ta zama matakin farko wurin kawo ƙarshen mummunan yaƙi na Yemen, inji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗa wa manema labarai. Ya kira ga bangarorin da su dora akan wannan damar su yi haɗin gwiwa da gaskiya kuma ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Kana yace tare da wakilinsa da zai fara sake cikakken tattaunawa kuma ta bai ɗaya akan tsarin siyasar Yemen. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Hans Grundberg wanda ya shawarwari tsagaita wutan ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa bangarorin sun amince da dakatar da dukkan hare-haren soja na sama da ƙasa da na ruwa a cikin ƙasar Yemen da ma kan iyakokinta. Adadin kwantar da mutane a asibiti da COVID-19 a Amurka sun ragu zuwa mafi ƙarancin mataki tun farkon barkewar cutar, lamarin da ya kawo hutu ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sauƙi ga marasa lafiya bayan barkewar nau'in cutar na Omicron. Adadin kwantar da masu fama da cutar coronavirus ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100 a cikin sama da watanni biyu, kana wasu asibitoci ma kan yi aiki ba tare da samun mai cutar COVID-19 da ke buƙatar kulawar gaggawa ba. Karin farko tun farin shekarar 2020 ana sa ran gadaje da babu mutane a kai za su taimaka wa asibitocin Amurka su rike ma'aikata da suka sha fama wanda za su kula da marasa lafiya da ba na COVID-19 ba da kuma saurin rage tsadar farashi. ‘Yan uwa da dama za su iya ziyartar abokan arzikinsu a asibitoci kuma likitoci suna fatan gyara tsarin yadda marasa lafiya za su rika ziyarar asibiti domin duban lafiyarsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce gwamnatinsa ta shigar da ƙara a hukumance ta kalubalantar Amurka akan zargin bada goyon baya ga abokan adawarsa a Majalisar Dokoki da suke neman kada ƙuri'ar tsige shi akan mulki. Yanzu ya tabbata an shirya maƙarƙashiyar ne daga ƙasashen waje, kowa ya san da haka, Khan yana shaidawa gidan talabijin na ARY na cikin ƙasar. Mun mika wa ofishin jakadancin Amurka ƙararmu, muna gaya musu cewa kun yi katsalandan a cikin harkokinmu, inji Prime Minister yayin da yake magana akan takardar diplomasiya da aka mika wa ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad. A ƙarshe, jakadan Amurka a Somalia Larry Andre ya yi Allah wadai da jerin hare-hare da ƙungiyar mayakan Al-Shabaab ke kaiwa a faɗin ƙasar da ya kashe sama da mutane 60. Da yake magana da sashen Somalia na muryar Amurka a ranar Talata, Andre ya ce hare-hare a Mogadishu da Baledwan da sauran wurare a cikin ƙasar suna yi wa Somalia tarnaƙi wurin kai ga samun zaman lafiya. Muna Allah wadai da mafarjanta da masu kisa, inji jakadan Amurka.
Na labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu duba yadda ƴan ta'adda suka kaddamar da wani farmaki akan jirgin kasa da ya tashi daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, zuwa Kaduna, birnin gwamna. Shi dai wannan jirgi wanda ke daukar kusan mutum 1000, ɗan bindigar sun dasa bomi akan hanyar sa, inda bayan jirgin ya sauka daga kan digar jirgi suka kuma bude mai wuta, kana suka balla jirgin da karfi da jirgin suka shiga ciki, inda suka yi awon gaba da wasu mutane da dama daga cikinsa, wanda kawo yanzu ba san adadin ko mutum nawa ba ne. Yan bindigar kazalika sun kuma halaka wasu fasinjojin, yayin kuma da wasu kuma suka samu raunuka. Abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da Shu'aibu Yakubu Al-Hassan, wanda yake cikin jirgin lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki.
Aiki nan mun samu travel experience a kan shi, da ni duk wanda suke site na ma an kashe shi.
A haulo
live by side live wanda muke tare da an haje shi a kafa abin, wato duk wanda zai ba ka labari wajen wanda yake cikin jirgin. Sun rike mutu ransom for 1 hour, almost 15 minutes of change. Ba da ciki ba wani abu makamancin irin an, kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ke drilling kafin ta tsaya ta fara shooting side by side. Mamu zai ba ka mamaki, kananan yara shekara 18 sun sa bindigan nan ya ko'ina gidan nan, so sai suka yi unjustifiable kawai, suka zo suka yi forcing ne, ina constraint ma a harbi kofofin, suka yi kokarin forcing ɗin shiga, suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. To akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni, ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta. Wata mata
su idan suka zo, ƴan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne, wannan yaro ne, wannan ta mace ce, kawai kowa suke harbe kenan.
A ba abin da ya dame su, ai da suka zo lokacin da kafin jirgin tsaya, bayan sun yi drilling jirgin, so lokacin kafin jirgin tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo. In fact ni akwai yarinyan da na sake bani ruwa lokacin muna kan hanya, su yi to send just 10 to 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan nan buwan biskin a kwashe da ni, saboda bindigan na zuwa ta glass door ita samu a ka tana haduwa a jikin matan, ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai. To ni ina ƙoƙarin goyon flow, to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama, wato ka san kamar ɗan tsauni ne haka mun shiga tsakiya, to su kuma suna gefe da gefe a tsaunin. To da jirgin ya drilling sai suka sauko, suka yi forcing suka fara zuwa first class, don muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai yi moving ba suna saukar da su, in mutum ba zai yi moving ba kwa harbe shi.
Yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Kaduna?
A ina Kaduna.
Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja, karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna?
Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi, ana sai ticket dina Kaduna. To da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgi, so na zo da waki in ga wani aboki na, sai na ga a to ayin haka ne Kubwa Skulola, so sai na tafi Kubwa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya, sorry daidai 6:30 muka fara tafiya. to ma a tafiya ne har ta zo gere ta yi sulu muka rasa sulu da ya ta yi ba dai alamun fasin za su ga sannan kuma su ci gaba su take off. To exactly 7:50 muka ji karan kawai muna jin karan kawai shi kenan sai muka ji jirgin ya ji ya sauka daga kan track. To kafin ta yi stabilizing a kan bayan ta yi derailing shi kenan sai muka ji shooting din to kowa sai ya rikice to sai ka ji rindiga ta windi fafafafafaf da muka tsaya ne sai suka zo suke cikin oban jirgi. Saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa. Suka bude suka harbi wasu a ciki cikar da wasu a ciki. Sannan suka je akwai taragon da ina jin ko LURP ce ne miki ne a Abuja don ciyamomi kusan guda hudu na sa'anci aka a tafi da su ko da katsina da sakwatin zirgantar ciyamomi na union suka dawo coach din mu na ji ina kwance suna cewa su harbi kofofin nan ba all means ya za su yi su shiga wurin. To wasu suna ta dan tsauni to glass din mu sai suka fara firing kawai wurin firing din ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma sabbin yake ne suka sabbin tun suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin tsaye-tsaye yana cewa Musa ni na ji kana yake wannan ke ba samun lokaci ya san hadu. So before you know it, so the government should go to the government. They have been covering back. I can't believe Allah did it to that. It is true. So by 1 hour 16 minutes, you will see my kajini zuwa rescue team. And so joji, gaskiya ne ban taba dauka suna aiki ba irin yadda na gani ba saboda sun nemi wayoyin su tun da daji suka yi kokari dan gaskiya sun shigo da kilo da irin motocin shi na nasu ya kai 30 kuma da manyan sojojin sai muka ji suna taba ta kashi tsakanin su to can kuma sai muka ji su ne sojojin suka zo suna ce mana kin cikin kogon jirgin waya safe now. To saboda haka waɗanda suke injured ana kokarin fita da su a wasu sun cika za su iya wasu kuma za a rikin haka ga shi an ba su lita cikin da flow ɗin jirgin jini ne da aka yi ta jami al'umma.
Yawwa alhaji Shu'aibu za mu so kai mana bayani shin bayan wannan abu mai kama da bom wato nakiya da aka dasa jirgin faduwa ya kife ko kuma ya sauka daga kan digar sare da yake tafiya a kai?
Ya sauka a digar ne taragon ne yake ciki ya riga ya tsitsi ma wato yana Allah da ya kare kaɗan ya rage ya faɗi. Ya goce ya sauka complete a kan rail ɗin har ya jirgi amma bai kai ga ƙasa ba da taragon da yake ciki da wanda yake gaba da wanda yake gaban shi. Na baya ne muke ce su san ko ya kai kasan tun da hankalin a tashe ne.
Taragon jirgin muna da labari ko na taɓa gani akwai jami'an tsaro. Da abun ya faru su wani mataki suka ɗauka?
Yawwa jami'an tsaro wato well mun yi commanding ɗin su saboda sun yi special intervention a taragon dan na san ba za su ko guda bakwai ba. Abinda suke yi sun san za a yi empowering. To sai suka koma inda kofofin jirage ne sai suka ba da harbi ɗaya biyu sai su sake repositioning kansu amma a ƙarshe da wuta ya yi wuta yawancin su sun koma sun kira bisani na yin abin nan nasu da zai abin kayan security. To suka koma dole yadda muka kwantar nan haka kwanta don sai ka ji suna cewa gaskiya abin is too much bayan da za su. To kaga daga baya su nasu da suke cikin ɗin da cikin jirgin muka ji ya tsaya. To sun gane cewa yadda mutane suka ji sun zo ne su all out duk abin ma da zai faru ya faru.
Alayyu ya kana jin mutanen nan yana zuwa kana jin mutanen nan ko da yake ba wai lalle ka gan su bane gaba ɗaya. Suna da kamar yawan su zai kai nawa a tunanin ka?
Wato abin da ya faru ya samu kai tunanin yawa sun yi station ɗin su gefen ta wannan ɓarayin da wannan ɓarayin kuma a gaskiya suna da yawa tunda ba za mu ce mu ga numbers ɗin su ba amma abinda muka yi la'akari da shi duk gefe da gefe harin bindiga ne suke ba tsakatawa ya nuna alaman suna da yawa amma a tsallake sun yi stationin motocin su wanda in suka fashi mutane za su je su zuwa domin kana jin karan moto lokacin da ina jin sun fi bane ba sun yi gaba da su waɗanda suka ɗaya su ci gaba da operation ɗin su suka fara tattara mutane da za su haifa tsaunin da ƙafa to wannan duk mun ji to amma in san adadin su na san dai suna da yawa gaskiya yanayin yadda kowane gefe daga farkon taragon zuwa ƙarshe kowane gefe sun dubo jini sau ba gefe ɗaya suke su koma gefe to kaga wannan ya nuna suna da yawa sosai.
kuma ka ce yara ne kanana suna
yara ai ni akwai wanda na gamsu in ka gani sai ce mamaki ce har sai ka ta 20 da suke haka
da wani da Hausa suke magana koda wani yare suke
wannan cici Hausa da sunan da muna ji har ka gani wannan abubuwan ya nuna kawai ke dai Allah ya tuba Allah ya yi shi amma dai mu mun da shi wanda yake jigina addu'a yake sunan ko akwai wani dauki da zai zo ko helicopter ko wani abu da zai kasu ya zama ai kore su ko sai muka da shi muna duba to kuma babu network sai AT salad da yake yake dan zuwa ya dauki to dan haka kawai sai ya zama babu wani means of communication da za a samu wannan har ya kai ga duk wanda ya daga wurin suka ji haske to taraban za ka ga sun bude ma wajen wuta abin da suke yi
yawwa ai shaibu fada mana ke kwantawa ke karkashin kujera ko ya akai Allah ya tsira da
kai ke ne wato lokacin da suka harbu na kusa da ni ni sai na fadi ta faduwar kasan da zan yi sai wani ya hau kaina ita wannan gawon yaji ya hau kansa to sai zaman ni nake kasan flu sosai wasu na sama to kuma da suka zo suka ta harbu cikin tarbon Allah ya ba da ikon da wani abu na sani
wato sai kai shiru kai lif kana ta addu'a kai
to yaka abinda muka yi kenan gaskiya ne amma akwai aboki na da yake can gaba mun rabu a station ta Ragon Station shi sun tafi da shi da matan shi sannan kuma akwai wani shi ma da muke tare shi ma za mu fita lokacin da aka zo na station din so na ga kaman gawon shi ne shi
ya nuna ji mutane da dama dai sun mutu kawai a wannan dan naji ana kawo maganar mutum 50 ko ma abu mai kama da haka
eh to ai ba za mu ke gaida ba tunda dai wani lokaci za ka daga kafa kana kokarin karkata ka gawa haka ko kana abin da an kaso ka kasa to duk dai haka ne to abin sai dai addu'a ta Allah ne ya ƙara kare mu kawai
bayan sojoji sun zo anti sun haura da ku kan wani tsauni ku jira kafin a kawo muku dauki haka ne
eh ai saboda jirgin na can kasa ne so tsaunin sojojin sun yi wani irin abu ne kamar tattara kala tsakanin su wannan soja na can kamar ko suran biyar suna sama sun rike hannun mutum guda shi mutum guda ya tura ma dan uwansa gaba ɗaya soja to ku kuma da kuke can kasa suna ɗauko hannun ku su rike su ba wannan na sama haka suka yi ta mana muna ta haura a tsaye ke ta mana mana dan ba wannan matasa kala da za
an ce har goyon waɗanda suka je raunuka ma suka yi
eh sun goya sosai kuma yara akwai waɗanda ba da iyayensu ba saboda rubewa ko an tafi da iyayen dole dai koda ba naka bane haka dai muka tsaftace su dai aka hawo su don sun tafi da kananan yara na san to wasu kuma yaran an tafi da iyayensu so suna nan sai kuka so dole a dauke su kuma a hawo su
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya da kuma sashin Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kaina ki sallama da ku ku kasance lafiya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari a wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba Alhaji Muhammadu Age Usman wato usheshi na alushi dake karamar hukumar Kiyana a nan jihar Nasarawa ni ne naku mai gabatar da wannan shiri Sadiq Abbas nake cewa sai ku kyara zama mai martaba ba tare da bata lokaci ba zamu soka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka
yau masarauta Allah ya sa na gaje iyaye na yau wanda na fahari wanda zan ce zan ba da tarihi kadan alushi an kafa alushi 1232 AD wanda iyaye na sun tashi daga Kwarafa sun zuwa Ida daga Ida Allah ya sa wajen da muke zo mun mallake wajen ya zama namu baka su da zuwa ne a Lago ne wanda a Kwarafa ma iyayen mu a Lago ne wanda muna taro da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da mun sauka mu wanda mu yi so nan a doshi yau hali wanda shugabanci wanda Allah ya sa kowa ya yi ma shine zai zama shugaba kuma dalilin wannan Allah ya sa mu samu muhawara da yan uwa mu wanda mu haduwa can kuma Allah ya sa dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali bai yi ba wanda hali bai yi ba magana shugabanci kuma Allah ya sa kuma mu bari can da ba ta daji kasan zamani da
idan nan kamar yanzu yana ina kenan
idan yana kokogi wanda daga wajen da mu tashi mu zo makodi kafin makodi mu iso wajen da muke yanzu to mu so shugabanci wanda waye zai zama shugaba kuma Allah ya sa yake kuma Allah ya sa aloshi jarumi ne shi duk wanda ya zama lago wanda ana kira shi lago to aloshi ne ya kwace yancin mutumin lago ya zo wannan kasa a tayar ya nuna cewa idan ya ce ya tashi to Allah ya sa jarumi kwa bai kasa to shi ne mu haye da alago daga ruwa haye shi ne mai mu samu bawa wanda Allah ya sa yake zai ci mu kuma Allah ya sa ai dabara na laye na da mu biyo ta kasan ruwa da mu shigo sai mu sa bawa na rufa wannan rami da dutse yan uwan mu da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haye kan ruwa sai sun gama hakan can bayan ruwa wani bai ciwo ba an bi mu kuma zuwa makode don a kwace mu a yake mu Allah ya sa kuma lushi shi shi jarumi kamar yadda na fada ya sake raba ruwa kashi biyu in ka je makode yanzu akwai sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ja biyu da ya ja biyu shi ne yake karshe ya ce duk wanda zai wuce kare duba baya kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haye wannan ruwan ya zon to ni zan ce aloshi mu jarumi ne saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda Allah ya bani shi shi ne mu haye duk kowa raba zuwa nan kasanar gaba da yau so aloshi ya shi canta wanda za a yabo mata a yanzu haka ina ganin takaitaccen wanda zan yi ba da shi tayarin aloshi kenan
yanzu kaman mai martaba kaman kai sarki na nawa kenan yanzu
ne na 18 saboda sarkinmu wanda Allah ya ne da shi suna daidawa shi ne Allah ya sa muna ka 10 ne ne na 18 kuma na samu sarki ranar 22 watan 6 na 2010 a yanzu Allah ya kai mu ba da wata lokaci ba na kai wannan wata 25 ya shiga shekara 10 kenan a sarki
shin garin aloshin nan kabilu alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin
eh yana da kika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani gari da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mun ba karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu yazo suna da yanzu muna nan tare da su akwai Fulani akwai Tibi akwai Warawa akwai duk suna nan da yawa tare da mu nan
to kaman wannan gari na ka menene ya shahara akai ma'ana kaman me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara akai
duka muna yi dalilin duka muke yi shine Allah ya ba mu bila nashi wanda ba Allah ya ba mu tanadi abinda mun mutar da shi a can Allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan mu haka barat zuwa 1990 zuwa 2005 har yanzu barat yana nan amma yana da wuyan samu kuma muna Allah ya sa Fulani suna na da masu gari duk suna kiwo. Allah ya sa kuma gari gona ne sosai, ana noma sosai, noman shinkafa, noman waken soyabin, ana noma doro da mai duk ana samu, da rogo ma ana samu sosai. Kasan noma ne sosai, kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don ba su wuri su yi noma wannan noma.
Ta yanzu bari mu kara duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta. Shin kaman waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku?
To, kalubale dai a duniya ne gaba daya abin ya shafa. Dalilin duniya gaba daya shi ne a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje ya yi barci tashi, amma zamani yanzu ba shi. Amma mu ma mun gode. Saboda kokarin da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama-dama ma ba ku a kowane lokaci ba wanda yake kwanta a rufe ido biyu ya zama shi a ko'ina saboda tunanin yadda za a bar da ku kuwa za a tar da ku wanda anytime ba a ci mutuncin mutane. So mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da an samu dama-dama zuma da juna.
Kwata-kwata abinda ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas na gabatar da wannan shiri da ke cewa sai in ji mu.
Madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sanu bani na nausa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwana ce ban gaji ba haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gamba yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ka yayo ban yo ba.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.